Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda takaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya gana da shugaba Obama ziyarar aiki Amurka kan batutuwan da suka shafi tattalin arziki da yaki da Boko Haram. Buhari wanda tuni ya komo gida ya ce sai zuwa Satumba zai naɗa ministoci da nuna yaki da cin hanci zai yi awon gaba da ko dan APC ne da aka samu da laifi. Jigon APC Isiaku Ibrahim ya nuna murna.
Wallahi na yi ji daɗin jaddada faɗin gaskiya akan abin da ya yarda da shi.
Yan ta'adda sun saki tada bama bama ya tashoshi biyu a Gombe da ya kawo asarar kimanin rayuka 30. Wannan ya zo ne daidai lokacin da babban hafsan sojin Najeriya Manja Janar Bura ta yi ya so da takin yaki da ta'addancin zuwa zaman lafiya dole.
APC to slide Nigeria into one party system.
Ba za mu bari APC ta mayar da Najeriya mai bin jam'iyya ɗaya ba, inji Metu na PDP da yake sukar rikon kwarar Amina Zakariya hukumar zaɓe. Take ɗan APC injiniya Hassan Iradu yayi martani.
PDP ta tsorata saboda kayan da ta sha da baya.
Yayin da EFCC ta gayyaci Tony Saraki da Zainab Ɗakin Gari kan tuhumar barakala, Katagun kuma an yi jinai da tsohon sakataren gwamnatin tarayya ne Aminu Sale, wanda ya rasu yana mai shekaru 87. Nasiru Adamu Ali Kamadar Amurka daga Abuja, Najeriya.
The voice of America.
Lallai fa, to yanzu zamu kada zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na Kanan Dabo, inda wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. Yau Mahmud zai dora ne daga inda yake komawa ga Muhammad Mustafa.
Mu koma kan demokradiyya da ke magana. Ba matsalar da muke in ka duba gidaya da ake 2006 ya nuna mana cewa matasan ƙasar nan kullun abinda batu ke da in the increase yawan population, yawan jama'a matasa kullun ƙaruwa yake. Now ka duba tsarin wannan road map muke da shi, wannan strategic plan ake da shi, a ce nan da shekara 10 mun yi tsari matasan da za su a haifa, ana tsaron a duk shekara za a haifa matasa miliyan kaza. Wannan tsari ake wanda suka gama primary sun kasa tafiya secondary, wannan tsari ake wanda suka gama secondary sun kasa tafiya jami'a, wannan tsari ake wanda suka gama jami'a ba aiki ne sun fito biladi banda su Politecnic, banda su colleges of education, wannan tsari ke musu da yadda za ka accommodate na ba a ce kowa sai ka gwamnati ba shi aikin yi ba. Amma in ka duba tsari na tattalin arziki na duniya, ai dogaro da kai yanzu ake encouraging stable line, ka dogara da kanka. Wannan tsari muka shigo da Allah ya bamu kasar noma, kasar da komai ka tuka za ta tashi. Amma me wannan tsari aka ga su kansu manoman da suke noman ma na daga abin takin ma da za a ba su babu, wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, idan ka duba yanzu saboda zaman banza da zaman kashe wando na matasanmu a layuka, in ka je da safe yanzu za ka ga matasa a zazzaune ana ta hira daga waccan inuwa zuwa wannan inuwa. Wannan ya sa idan aka zo musu da tsatsauran ra'ayi a guje za a ce ra'ayi.
Ta ma maganar da muke Mustafa shi ne matasan nan su suke jerin gwano, ake yawo da su na kamfe a dafe madafin iko. Kuma demokaraɗiyyar nan an ce ana yin ta ne saboda an zaɓi mutumin da zai wakilci an koyi shugabanci ne a wani mataki na gwamnati kuma ya yi min abin da nake so. Ya aka yi su kwalliya ba ta biya musu kuɗin sabulu ne, me ya yi na yi zai kita
da? Su 'yan siyasan ba su sa Allah kansu a zuciya, kullum su suke su yi amfani da wannan matasan. Ƙalilan ne da ba za mu yi jama'u ba. Ƙalilan ne daga matasa, ƴan siyasan suke da kishin matasa, suke so su tallafa matasa. Amma majority da ƴan siyasa, akwai wani ɗan matashi da muke hira, mun yi wani aiki wani a Tusoza an sabon wani bita da muka yi targetin ɗin matasa marasa aiki da ake amfani da su irin wannan. Wani daga cikinsu yake gaya mana ce akwai ɗan majalisar, ba zan faɗi ƙaramin hukuma, da aka ba su kujerar mata. Sai ya zo yake ce matashin, kai me za ka je kai aiki haji, in ka tafi wa zai mana campaign, suwa za su dafe mana baya suwa? Yake anan sai kamar wani hijabi ya yi mutu, ashe mu nan da aikin mu kawai mu sadaukar da rayukan mu da sauran su, an kashe muku zo ku bada buhun shinkafa biyu da 2,500, babu ƙara ganin ku ba. Yake daga ranar yake ya bar haka wannan banga da sauran su. Sai haka a kulliyomi matasan kiran da muke musu shine, idan ɗan siyasa ya zo ya kawo maka kayan aiki, adduna da wukake da kayan shashaye, ce ka je ka abin nan ka gaya ka tambaye shi, ya kawo ƙaninsa ko ƙanin matarsa ko ɗan uwansa ko ku zo ku shiga ku je ku, ko ɗansa na cikinsa ku je ku yi da shi. Wannan matasa alhamdulillah matasa sun fara dawowa, domin irin kamfen da muke da ja hankali, in ka duba wannan zaɓe na 2015 da aka matasa irin yadda ake amfani da su ya ragu da kashi kusan 75. in ka duba ce sake sai da aka samu na amfani da matasa da can da nan kanana kanana abuwa ne ba kamar da ba da zaka ga matasan nan an ka kuma abun bakin ciki idan an kawo matasa na ayi a lokacin zabe zaka ga cewa idan wanda aka yi walahani sune victims sune perpetrators wanda aka tun aka yi malahani yanzu sanan wasu kafa daya wani ido daya wani hannu daya da tsoron su to matasan muke kira gare su da su tashi su bude idan su su gane cewa rayuwarsu ta ta'allaka ga kansu da irin tsarin da suke kan su kawai ya amfani da su ya bata rayuwarsu ya sa su a cikin yanayi kuma demokradiyya nan duk mutumin da za ku mara baya ku zauna da shi ku yi jeje me wannan agenda yake da shi ta taimaka rayuwar matasan wannan tsari ya zo ne
to kafin na koma ga captain na ga kaman barista tana so ta ce wani abu
wannan maganar matasan da aka yi ne sai ya tuna min wani abin da ya bani mamaki da naje zan yi zabe dan ni amma ni ina I'm a very curious person. Ina da duk inda naje ina da lura kuma ina sai na kalburi na yi dan binciken da zan iya yi to da naje ni a wurin mazabata gaskiya ni kafin ma zan iya cewa tunda da naje na verification na tafi wanda na gani da jai ba su kai su 20 ba duk gurin gabaki ɗaya ma duk gurin gabaki ɗaya mata mun kai mun fi mu 300 a gurin amma duk gurin gabaki ɗaya matasa ne to haka sai na je irin ina ta tambaya sai nake tambayan wani sai nake ce mishi kun zo za ku yi abin nan kun zo za ku yi zabe mu dai abin nan ina fata kuna yin addu'ar canjin alheri sai ya ce mun ai ni kawai ni zaɓe ne ni to ba za ka zaɓa wallahi mu canji za mu aminci to canji za ku zance ne sai ku zaɓi canji menene ne ne ku akwai wani
dalili
a'a za a yi karatu kyauta ne ko kuma a'a ni dai je a radio naji da ƴan APC suna campaign an ce idan sun ci za a dinga bawa matasa 2500 a wata wanda ba shi da aiki ne sai nace da gaske sai yace eh sai nake tambaya sai aka ce eh sun fada ka a campaign sai nace to amma kuwa this is very good thing you know to make down nace wannan abu ne wanda yake muhimmi ni sai yanda kowa yana da yanda yake daukan abu amma ni da ya faɗa sai abin sai ban dauke shi da wasa ba because really shi akan kansa kuma na tabbata inda zan bi gurin fiye da rabin gurin za su faɗa min dalilin da yasa suka yi zabe kenan kuma in har akwai abin da za su zaɓa ga abin da za su zaɓa ga dalilin da ya saka za su zaɓa to ni kuma ni a nawa tunani sai nake sai na ce to in har aka ne za ku zai sa ku zaɓa Allah isa akan wannan 2500 ɗin da za a ba ku Allah isa sama muku abin yin da za ku dinga samun 50,000 duk wata za ku za a yi ba wannan dai kawai is just by the way example da nai da kuma irin expectations din da mutane suke da shi mutane kowa ya gaji kuma ana son a ga an samu canjin amma canjin da ake expecting za a samu ake gani ake nema kai a gani ba wani abu ba saboda abin ya bani mamaki sosai yadda ya faɗa kuma ban ji ni ban ma sani ba duk yanda nake jin abubuwa ban ma sani ba sai a bake shi na ji
za mu koma ga Captain Abdullahi Marabus shugaban ƙasa ranar da aka rantsar da shi sai ya ce ya ba da umarni a canza matsugunin abin da kuke cewa command and control center ta koma birnin Maiduguri inda nan ne fiye da shekara 5 yanzu ake fuskantar kalubalen tsaro da yabo na kowanne bangare a Najeriya nan makonan da wuce sai muka ji cewa jiya ne ma nake karantawa chief of army staff ko chief of defense staff ne na manta dai yana cewa intelligence abin da suke cewa bayanan sirri irin nasu ya nuna musu cewa mutane tsagirin na Niger Delta sun ce za su koma creeks za su dawo da tarzomarsu yayin da gwamnati matakin gwamnati na ganin cewa lardin arewa maso gabas shine yanzu ya fi shan wahala ta fuskar kalubalen tsaro to gashi kuma bayanan suke fitowa daga bakin da baya ƙarya domin chief of defense staff ne su ne masu kula da tsaron kasar wai kana ganin matakin da shugaban kasa ya dauka na ba da wancan umarni gaba ɗaya kowa da kowa ya koma jakarin tsaron nan shugabannin su koma birnin Maiduguri nan a ga cewa arewa maso gabas ta zauna lafiya kamar yadda take da ya dace musamman ta la'akari da wannan bayanan da ake samu na cewa na baya cewa yan Niger Delta su ma sun motso
kamar yadda shi shugaban kasa ya ba da umarni
cewar jami'an soji gabaki ɗaya ko manyan gabaki su koma Maiduguri, wannan lallai hikima ce mai girman gaske. Na farko, watakila a lokacin da suke Abuja cikin kusa da iyalansu, gidajensu, ofisis ɗinsu da suke jin daɗi, a lokacin ga kuma wasu damammaki da ake ta samu na sama ɗin, misali an ware miliyan kaza, an ware billions kaza, an yi kaza, an ware saboda su aje a yi wannan yaƙi ɗin. To kaga idan mutum yana zaune a gidansa kuma yana samun irin waɗannan abubuwan, hakikanin gaskiya ta yi ba zai ɗauki abin da muhimmanci ba. Amma idan aka tura shi asalin inda abin yake faruwa ya je zauna, to gaskiya akwai canjin yanayi.
Haka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Rabaran Ɗanjuma Adamu da ke majami'ar Ikwa a birnin Kano, wanda zai gabatar mana da kashi na biyu na jawabinsa. Da kuma Amira Rabi'atu Sufiyan Ahmad, shugabar kungiyar Musulunci ta tallafa ma marayu da sauran marasa galihu da ke garin Kaduna. Ga Rabaran Ɗanjuma Adamu.
Kamar irin rigingimu da ake samu tsakanin Fulani da waɗansu kabilu a cikin arewacin Najeriya, kiran da zan yi a gare su, idan an ɓata Fulani ba za su ɗauki mataki na hukuma. Idan waɗannan kabila an ɓata musu ba za su ɗauki mataki na hukuma. Mu sani dukanmu halitta ce ta Allah. Allah ya halicce mu, yana ƙaunar mu, yana son mu, kuma ya yi mu sai ya dako mu zauna a Najeriya, a Najeriya ma arewa. To idan Allah ya ajiye ni da kowanne mutum a cikin arewacin Najeriya, ta yaya wani mutum zai ce a'a wannan zaman shi ina ganin bai dace ba? Kaga kamar yana yaki da shirin Allah kenan. Allah ya ajiye mu a Najeriya, a Najeriya ma arewaci, kuma ya ajiye mu kabila daban-daban. Allah yana son haka, kuma yana son zaman lafiyar mu. Da haka mu gujewa karkashe juna. Kashe mutum, maganar Allah ta ce a cikin littafin At-Taurat ta Musa cewa kada ka yi kisan kai. Ubangiji Allah yana kyamar kisan kai, kuma zai dau hukunci akan masu kisan kai. Da haka yana kira gare mu, Kirista da Musulmi da sauran kabilai, Fulani da sauranmu, mu sani cewa mu halitta Allah ne, kuma Allah ya ba kowa harshe da al'ada domin ya rayuwa irin wanda zai bauta Allah da ita. Daga ƙarshe duka ina so in ja hankalinmu ga zancen ita kanta hukuma. Idan magana ta zo gare ta irin wannan, su tsaya su yi gaskiya, su yi adalci, su tsaya su dubi wane ne aka zalunta, kuma menene hukuncin mai zalunci, sai su ɗau mataki a kan irin haka. Wanda yake da gaskiya su ba shi gaskiyarsa, su ƴantar da shi. Kada ya zama su kuma ya zama musu wani abu wanda yake ka zo da gaskiyarka a mai da kai kai ne mara gaskiya. To ina ganin irin wannan ma yana kawo irin wannan tashi-tashi a hankulan. Wani zai ka in ya zo ba za a yi masa adalci a hukuma ba, to zarar shi ya ɗau hukunci da hannunsa, to shi da ya ɗau dokar da hannunsa ya yi laifi. Hukuma kuma da ta nuna rashin adalci cikin hukunci ita ma ta yi laifi, duka a gurin Allah. To bari mu yi balance. Ku da kuke hukuma, wato ita kanta hukuma ta sani Allah ya ɗora ta domin ta yi adalci. Mu da muke ƙarƙashin hukuma, mu ma Allah ya ajiye mu ƙarƙashinta domin mu yi biyayya da ita. Idan mun yi haka za mu zauna lafiya. Fatana da addu'ata ga ƙasarmu Najeriya, mu zauna lafiya. Fatana da addu'ata ga ƙasarmu Najeriya, mu samu zaman lafiya ta wajen ƙwaƙwaren shugabanci. Ina so in maimaita abin da na faɗa a kan shi shugaban ƙasarmu. Mu sani Allah ne ya ba shi, ba ƙarfin kansa ba, ba ikon kansa ba. Aiwa da Allah ba ya son su da shugabancin Najeriya nan, sai mutum na so nawa'i ne ma. Kuma Allah da ya ga ba lokacin ba ne, bai ba shi ba. Mun yi da cewa za a zubar da jini a zaɓe, za a yi menene, sai ga shi Allah cikin ikonsa an gama zaben lafiya, an yi rantsuwa lafiya, da yake lokacin na Allah ne. To bari mu taimaki shugabanninmu na ƙasar mu Najeriya da addu'a yadda za mu samu zaman lafiya. Musulmi, Kirista, da ma wanda ba shi da wani addini sai na gargajiya, a kowanne yanayi mu roki Allah da zuciya ɗaya ya ba shugabanninmu hikima, ya ba su ikon aikata adalci a bisa gare mu da mu muke karkashinsu. Na fata Ubangiji Allah ya ɗauki shugabanci. Ni mai magana Saura Dan Juma'a Adamu Ekwazu Shara a sannan Buwan Kano. Nagode.
Ita kuwa Hajjiya Rabu Atu Sufiyan Ahmad ta ce ya kamata duk wani musulmi ya ci gaba da amfani da darussan watan Ramadan masu jaddada zaman lafiya tsakanin al'umma.
Abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin Najeriya, kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya halitta mu kuma ya yi mu ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban. Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum. Allah tabaraka ta'ala ya tilal umumun halittu maza da mata da ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban. Amma Allah tabaraka ta'ala ya san mu san junanmu, san fayarrabe ya san inyamuri, inyamuri ya san Bahaushe da sauransu. Kuma muna kira ga ƴan uwa musulmi, watan Ramadan yana ƙara takawa da tsoron Allah, yana sanya kuma ɗan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya. Don haka ƴan uwa musulmi ya kamata mu miƙe mu ƙara ƙoƙari mu ga yanda mu ma za mu kwaikwayi irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikatawa. Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya ya ce wa man yu'min billahi yahdi qalba, duk wanda ya yi imani ga Allah to Allah sai ya shiryar da shi, ma'ana Allah sai ya shiryi zuciyarsa. Ya zo a cikin wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan cewa zuciya tana azumi. Domin ɗan uwa musulmi, halakar zuciya shi ne halakar ɗan adam, shi ne halakar aikin ɗan adam. Domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma ya ce inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasama wa huwa shahid. Lallai a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi, kuma Allah ya jefa tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya ɗin. Kuma kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu, zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta. Ba ka ɗan uwa musulmi, duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya, a zauna da dukkan wata halitta da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a bayan ƙasa a zauna da ita lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi ka, ya halicce ka, shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa. Zuciya lafiyayya ita ce take tunanin shin ɗan uwana ya ci, shin ɗan uwana yana da sutura, shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yanda nake zaune lafiya. Domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min al-khair. Lallai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi. Wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya, ka so dukkan wani gida ya samu zaman lafiya. Kenan ashe ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shi ne wanda baya so a zauna lafiya, shi ne wanda yake ƙoƙarin ya tunkuɗa dukkan alkhairi daga ɗan uwansa. Sannan mu tsare harshenmu kada ya faɗi abin da ba daidai ba. Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Lallai ɗan adam ba zai buɗe baki ya yi wata magana ba face a gaske wannan magana akwai raqib da atidu a tare da ita. Da kunnensa kada ya saurari abubuwan da suke Allah tabaraka wata'ala ya aka. Allah muke roƙo ya ƙara maimaita mana Ramadana shekaru da shekaru a cikin rayuwarmu. The Voice of America. Yeah.
Da jawabai daga tawon arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.